à l'écoute de VOA Afrique.
Washin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yanayi da ake ciki na yaki da ƴan bindiga shin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu me dillalai da manoma albasa suka yi ne a madawa ta Jamhuriyar Niger muna da rahoto haka nan yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayan ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A jiya Lahadi wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39 22 daga cikin su a Yangon babban birnin kasar abinda ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa wato AAPP a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin Yangon da ke Helgitaya wanda yake da masana'antu mallakar kasar China sai dai ana ganin China tana goyon bayan juyin mulkin na Myanmar hukumomi sun ayyana dokar soja akan Helgitaya tashar talabijin ta Miwadde da ke karkashin sojoji ta ce jami'an tsaro sun dauki matakin ne bayan da aka cinna wasu kamfanoni hudu na hada kayan sawa da wani kamfanin taki wuta kuma kusan mutum 2000 suka hana motocin kashe gobara cin musu inji kamfanin dillancin labarai na Reuters bakin hayaki na burbushin wutar ya mamaye yankin yayin da wasu rahotanni suke cewa kamfanoni biyu sun kone kurmus A jiya Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da COVID-19 Amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4 kasashen Brazil da India suna biye da Amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace Amurka ta bayyana tana kan hanyar tara allurar rigakafin coronavirus tare da shirin samar da allura har sau biyu na yawan mutanen kasar ta Amurka ta yi alƙawarin ba da kuɗi ga shirye-shiryen rigakafin ciki har da dala biliyan 2 ga shirin COVAX shirin na duniya wanda aka tsara don samar da allurar rigakafin coronavirus a duk inda ake bukata kasashen Amurka da Australia da India da Japan sun amince a makon da ya gabata su haɗa kai don samar da allurar rigakafin biliyan 1 a sassan yankin Asia zuwa ƙarshen shekarar 2022 sakataren harkokin wajen India ne ya bayyana haka a taron manema labarai a New Delhi bayan sun yi wani taro ta yanar gizo tare da shugaban ƙasa Amurka Joe Biden da shugabannin waɗansu ƙasashe labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ɗan ƙasar Afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaɓen 'yan majalisa a jiya Lahadi bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaɓen na watan Disamba bara hukumar zaben ta ce an fara zaben cikin kwanciyar hankali wanda aka dan samu tsaiko kadan a sassan babban birnin kasar Bangi ana iya ganin kananan layukan mazauna birnin suna jiran su kada kuri'a yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye kakakin hukumar zabe na kasar Tefli Mamakoma ya ce ya zuwa yanzu komai yana tafiya yadda ya kamata a Bangi mahukunta sun nuna damuwarsu don kaucewa sake afkuwar rikicin da ya mamaye zaben watan Disamba lokacin da shugaba Faustin Achange Touadera ya sake lashe zaben amma 'yan tawaye da majalisar ɗinkin duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Francois Bozizé sun nemi karɓar iko yayin da ake zargin an tafka kurakurai a zaben jam'iyyar shugabar Jamus Angela Merkel ta tafka babbar asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya Lahadi zaben yana zuwa ne watanni 6 gabanin zaɓukan ƙasar wanda za a tantance wanda zai gaji shugabar da ta dade kan karagan mulki. Zaben jihar Baden-Württemberg da ke kudu maso yammacin kasar yankin da ke da karfin tattalin arziki da kuma na makwabciyar jihar Rhineland-Palatinet ana ganin su ne muhimmai da za su gwada halin da kasar take ciki kafin babban zaben na 26 ga watan Satumba wanda Merkel ba za ta shiga ba a karon farko a cikin sama da shekaru 15. Goyon baya ga jam'iyyar Merkel masu matsakaicin ra'ayi ta Christian Democrat Union da kuma abokiyar jam'iyyar Christian Social Union masu ra'ayin mazan jiya ya ragu tare yayin da Jamusawa suka fusata kan yadda aka tafiyar da rikicin coronavirus. Jamusawa suna damuwa kan yiwuwar sake barkewar cutar coronavirus karo na uku yayin da yadda ake yin allurar rigakafin yake tafiyar hawainiya. Ma'aikaciyar agajiyar kasar Burtaniya da ke da asalin kasar Iran na Zanin Zakhri Ratcliffe ta bayyana a gaban kotun juyin jihali na Iran inda take fuskantar tuhume-tuhumen kan abin da aka bayyana a matsayin yin farfaganda da ke kushewa tsarin kasar. A shari'ance kotun za ta sanar da hukuncin da aka yanke a cikin mako guda amma ya danganta ga alkalin. Na matukar fatan cewa za a wanke ta, inji lawyarta Hujjat Kirmani. An kama Zakhri Ratcliffe a shekarar 2016 bisa zargin kitsa hamɓarar da gwamnatin Iran, zargin da ta musanta. Kirmani ta ce an gudanar da shari'a cikin yanayi mai kwantar da hankali kuma ta gabatar da jawabin kariya na ƙarshe. Barazana daga ƙasashen China da Koriya ta Arewa za su mamaye batutuwa da gwamnatin Biden za ta ba da ƙarfi a kai a tafiyarsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare. Yana daga cikin babban kokarin da gwamnati ke yi na ƙarfafa tasirin Amurka da kwantar da hankali game da rawar Amurka a Asiya. Wani babban jami'in gwamnati ya ce Amurka ta yi kokarin tuntuɓa Koriya ta Arewa amma har yanzu ba ta samu amsa ba.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga ba mai rahotanni. Har yanzu dai ba za a ce an ci galaba kan yaƙi da 'yan bindiga a yankin Arewa maso yamma ba, yayin da ake sace ɗalibai a makarantu daban-daban. Jami'an dai a wannan rahoto na Muhammad Nasir daga Sokoto na nuna suna samun nasara.
Yanda jami'an soji suka yi musayar wuta tare da hallaka wasu da ake tumar 'yan bindiga ne a yankin Tangaza da ke Sokoto. Mai sanya ido ga lamuran ƙaramar hukumar Adamu Umar Gidan Madi ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Gaskiya mun je wurin da sassafe, za ka ga wakin wasu mutane hakan da kwanci na wajen sojoji nan da Afirka kai ma da hali guda biyu.
Kamar yadda hoton ka nuna, kamar ba alamar mutanen mu na Najeriya ba.
Ni dai abin da na gani suna da farin fata ne kamar yadda na ga hoton ni ma kai na da ni kansu.
Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin Sokoto ke ɗaukar matakai na hana shigowar miyagun mutane har su zauna a cikin al'umma. Gwamnatin dai ta lura da cewa ba binciken masu mallaka da kuma zama cikin gidaje aka yi ba, yana da wuya a iya tantance cewa babu ɓata gari zaune a cikin al'umma. Na Madina Abdulrahman shi ne shugaban hukumar kula da mazauna gidaje da kuma kare lafiyar al'umma a jihar Sokoto.
Akwai form wanda muka shirya, duk wanda ya zo yana neman haya ko yana neman sai hili ko yana neman sai gida ko yana neman sai kanti, zai ba da information full data nashi daga na fito me yake yi, me to yi Sokoto, sannan inda zai zauna, an san halin shi, an san amin da ya yi, sannan finally shin yana da criminal record kafin ya taho. Da ya bamu wannan form din, za mu bi inda ya fito daga state din da ya fito cewa wannan mutum ga abin da ya ce mana, shin information din da ya bayar gaskiya ne.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullun irin Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa wannan tsarin mai kyau ne.
Lokaci yayi da za a samu irin wannan kasashe na duniya da suka ci gaba, za ga duk gidan da ke gari ko wani birni ko wani anguwa, duk hukuma ta sani, ta san mutane da ke zaune a ciki. Don haka in an kawo wannan, aka tilastawa masu bada hayan gidaje da sauransu, duk wanda suka bawa haya dole hukuma ta sani inda na fito, ga sana'an da nake, ga aikin da nake, ga abin da ya kawo ni nan. Su 'yan sanda da kuma jami'an tsaro suna iya daukan matakai a bididdigin inda na fito din, su aika da mutanen su a yi bincike, eh lalle an san wane nan ya fito.
To ko yaya za a samu haɗin kan masu bayar da gidajen haya domin cimma wannan nasarar? Na Madina Abdulrahman ya bayyana cewa
registration zamu na gida, gidanka ne kai ka sa dan haya, kuma ka yarda da cewa dan hayan nan ka amince mishi, dan an sami wani abu daga dan hayan nan wanda ba daidai ba, kai zamu kama.
Idan dai aka dabbaka wannan tsarin kuma aka yi aiki da shi yadda ya kamata, to ana sa ran mutanen da za su zama cikin gidaje a Sokoto mutane ne na gari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, manoma da dillalan albasa na Niger din da Najeriya sun yi wani taro na musamman a garin Madawa da ke jihar Tawa don bunƙasa wannan muhimmin mahaɗi na miya. Daga binnin kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Wannan ko domin tattaunawa akan matsaloli da dama da masu noma da kasuwancin albasa ke fuskanta, kamar yadda shugaban kungiyar masu harkokin albasa ta yammacin nahiyar Afirka Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin ya mini karin bayani jim kaɗan bayan kammala taron a garin Madawa.
Kasan albasa ta kai tahiya Nigeria, kuma albasar Nigeria ta kan biyo Niger ta tai Ghana ko kuma ta je Nyamai kuma ta je Togo da sauransu. Kenan shine muke nan ga tattaunawa da su mu bi irin ka'idodin da ya kamata albasa ta bi domin ta kara ma Najeriya arzikinta ta kara ma Niger arzikinta.
To ana ita kun ga musulmi da irin bayanan da sun suka ba ku da irin yanda musamman aka cajin masu harka albasa da kuma irin wadanda kun ka ba su yalla abin zai karfafa muku kudin Niger da abin da
kuke. Eh lalle abin da sun ka yi mun yarda da shi. Dan da wajen 230-250 ake hito muna da mota. To yanzu da muka yi magana da su da ikon su ya sabake shi abun ya sabuto ya komo kasa. Kenan da 170 suna ma son nan gaba in Allah ya yarda. Tun da ka san hidda kaya daga Najeriya akwai ka'idoji wanda gwamnati ya shirya. To ka'idojin ne an ka bi su suna jin tewar kudin ma za su kara sabka kasa.
Tawagar tarayyar Najeriya a wurin wannan taron da ke karkashin jagorancin shugaban kungiya ta kasa ta ɗan albasa ta yi wa takwarorinta na jamhuriyar Nijar bayani dalla-dalla akan abinda ya rage a gare su domin su rinka shiga da fita da albasar su domin kasuwanci ba tare da wata tsangwama ba akan hanyoyin kasashen yammacin nahiyar Afirka, kamar yanda Aliyu na samu Isa ɗaya daga cikin mambobin wannan tawagar ta Najeriya ya yi mini karin bayani.
Kungiyar albasa na Najeriya ta riga ta bi ka'idan gwamnatin Najeriya na ta yi takaddu ma albasa takaddu. Duk albasan da za ta bar Najeriya a yi mata takaddu tana cikin ƙididdiga na kayayyakin da tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Wato muka zo muka samu 'yan uwanmu takwaranmu na Nijar na suma su tsaya suma su ƙara inganta harkokin albasa ta hanyar yi musu takaddu. Ya kasance da duk inda albasa za ta yawata cikin ƙasashen nan na Afirka to da takaddunta take yawo an san daga inda ta fito an san kuma ina za ta na.
Wannan taron da ya ƙara ma masu noma da sayar da albasa ƙwarin gwiwa zai sa masu noman albasa da masu kasuwancin ta su sayar da ita ko su tsallaka da ita cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Nijar.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A shirin da ya gabata mun kawo muku farkon zantawa da matasa kan lamuran tsaro, inda shugaban kungiyar mabuta kafafen labaru Buhari Yunusa Kumuriya ke nuna takeici yadda yankin Arewa ya samu akasi. Za mu dora daga inda muka kwana.
Fulani aka ce wai su tashi masu ba jaha, wanda shi kansa wanda yake ce su tashi su ba jaha a garin Izo ya same su da shanunsu suna kiwo tun garin Ladaji, amma shi yau kirari yake su tashi su ba garin nan mai ijanyo haka. Kuma da shi wani dan iska ne ma Izo yi magararsa can ta banza.
Wani dai yi mutum watakila ko dan banga dai watakila ko mai rajin kare yarwa.
To mu a gurinmu za mu kira shi da wannan irin sunan saboda mu ba mu san me shi a gwamnati ba. To kuma amma yana yin wannan maganar sai da gwamnatin jahohinsu da manya-manyansu duk suka zo suka goyi bayansa. To mu ina mutanenmu na Arewa me isa aka taba irin wannan ta faru ba ma ji suna tayi suna goyon bayanmu akan al'amuran da suka shafi rayuwar Arewa, sai dai kawai sun ban mu kullum mu dai mu ne koma baya harkar ilimi mu ne koma baya. Allah ya mana komai. Idan ana maganar wanda yafi kowa kuɗi a Afirka dole ne a shigo Arewa. Idan ana neman waɗanda suka fi kowa kwarewa a siyasa dole ne a zo arewa. To amma me yasa waɗannan abubuwan yake damu mu?
Saminu Musa, yanzu dai Buhari ya nuna yan siyasa sun gaza, amma ba yadda za a yi, saboda yanzu duniya ta rungumi mulki ne irin na demokradiya. Sai dai watakila kuwa ba wa mutane shawara su riƙa dagewa suna zaɓen mutanen da suka dace kan mukamai.
A gaskiya ni ban yarda da maganan mai girma ciyaman Buhari da ya ce yan siyasa ba. Shin yan siyasan nan in ka duba yanzu abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya ne kawai, me yasa ba su faruwa kudancin Najeriya? Me yasa ba a zo a kudancin Najeriya a je a kashe yan kudu? Ba matasa can ne ko ba yan siyasa can ne? Soja ke mulki can ko farabula ke mulki? Duka Najeriya ɗaya ce. Shin me yasa wanga abin sai arewa? Kaga in ka tsaya ka duba, ko baka yi makaranta ba, ko jahili ne ke aka ce maka bangare guda aka sa gaba, wallahi zaka san akwai wata manufa. Kuma ni babban abin da ke bani bakin ciki, manyan nan gaba ɗaya kowa yayi zuru ya kyale, tunda ba dan shi ba matar shi babu shi. To su sani idan aka kare talakawan Najeriya, wallahi kansu akai. Idan sun ga dama su tashi tsaye a yi maganin wannan matsalar, idan sun ga dama su koma gidajensu suna can suna hawan suna shan AC da manyan motoci suna cin naman kaji, tunda talaka hatta abinda zai ci ya gagare shi, kuma zaman lafiya ya gagare shi, dan noman da yake yi ma ruwa makanshi asiri ya gagare shi, shin ya za su yi da talakan Najeriya?
To in haka ne me yasa matasa ba za su hada kai? Iyaye suna ta gargadinsu da su ne manyan gobe, in suka dage su duk mukaman nan su za su riƙe. Amma sai ka taras matasan ne su ne kullum ake samu wajen bangar siyasa, in an sace mutane da waɗanda ake kama za a ga matasan.
Ma Nasuri, in ka duba duk mutumin da aka ce maka wanga mayaudari ne, kuma mutum ne mai ilimi, wallahi duk yadda ka yi da ɗanka siya kangaren maka da shi, suna zuwa su yaudari ɗiyan mutane su ɗauki 'yan kuɗi ƙalilan. Kai uba, ina ga kuɗin da za ka je ka ba yaro sai kayan shaye-shaye? Su kuma suna zuwa su sai kayan shaye-shaye su ba ƙannanmu, 'yan uwanmu matasa, su je su yi wannan ta'addanci don su biya musu buƙatarsu. To su tuna su ji tsoron Allah, akwai Allah gabansu. Wallahi idan mutum ya tsira nan ba zai tsira gaban Allah ba, Allah zai tambaye su. Kuma shugabancin nan da suke gani, wallahi sai an tambaye mutum yadda ya gudanar da shi. Don haka ina so in yi kira akan matasa 'yan uwana, duk mutumin da ya ɗauki ƙwaya ya baka, to ka kira ɗanshi ku sha tare da kai da ɗanshi. Idan ta'addanci ya tura ka ka je ka yi, kira ka je da kai da ɗanshi. Idan bankar siyasa zai tura ka ka je ka yi, ka kira a je tare da ɗanshi da shi da matanshi. Kar ka yarda ya je ya tashi ya tura ka ya baka wai naira 1,000 ko 2,000. 1,000 nan da zai zo ya baka ba ta maka maganin talauci. Ɗiyansu ba su karatu nan, ƙasashen waje suke ɗauka su kai ɗiyansu su je su yi karatu. Ba ka cin abinci guda tare da ɗiyansu. Ba ka shiga gida guda tare da ɗiyansu. Shin me yasa wai ma talakan Najeriya kowane lokaci, especially mu talaka mu na arewa, Allah ya haɗa mu da manya-manyan azzalumai a arewa, ba su san balo ɗin talakansu ba?
Ya kuma mama Balaraba, kin ji abinda ƴaƴanki suka faɗa, shin akwai abinda za ki ƙara kan bayaninsu ko kuma daidai suke?
Wato a matsayina na uwa kuma wanda na daɗe kaɗan a rayuwa, ina kallon abin da yake faruwa shekaran jiya da jiya da yanzu, ban san anjima ba. Na farko babban magana da zan kawo a nan shi ne, yanzu a yanda muke ciki, arewa dai kowa ya kamata i gano cewa tabbas so ake a rage mu, kuma ana kan rage mu. Amma abin da nake so su sani shi ne, mu da Allah ya halice mu din nan bayinsa ne.
Amma Balaraba, wa kike zargi yake son rage 'yan arewa?
Mutanenmu mana ya wuce su 'yan siyasa da suka shiga ƙasan waje suke fafutukan diya, za su yi su sayi gangan man fetur su zo su sayar mana? Sannan kuma 'ya'yansu kawai, ka duba mana yanzu, a da aikin soja neman 'ya'yan talakawa ake yi a ce su zo su cika form su je su zama sojoji. Yanzu ko ya zama tuwo na maina, idan kai police ne ma baka son kowa sai dan ƴaƴan police. Ai abin da ake ne a arewa mun sani kuma muna gani. Sai dai abin da nake so sani shine kasar ka dai kasar ka ne, kuma sannan masu anguwanni da sauran sarakuna da hakimai suna contributing, saboda an shafa ana bayani akan cewa kar ka kuskura ka ga bako kai shiru, bako ya zo ya gabatar da kansa daga ina ka fito. Ai anyi waɗansu wanda suka jadicin ai ba su yadda ba, da sun ga bakon ido za su kira su ce kai wane, na ganka kana tafiya da wani ban gane mishi ba, sai a kai shi gidan mai anguwa. Ai da can haka muka taso, duk wani abin da za a yi dole mai anguwa ya san da shiga. To me yasa aka yi ganuwa wa waɗansu jihohi a arewa? Ai an yi ganuwa ne saboda yaƙi. Sannan kuma mu da muke yawan magana, muna yawan magana cewa manya manya manya, karfa kuma ta akwai wani sarki kafin ya mutu ya faɗa ya ce wannan yaƙi da ake yi da gangan ake yi saboda ƴaƴan namu da waɗanda suke musulman ba su musulman da waɗanda ba musulmai ba su suke zuwa suke bata ƴaƴan daga baya su ba su ciki su ki karban ƴaƴan kuma yanzu ƴaƴan sun bujiro sun taso ba su ga yanda za su yi ba kawai iyakaci su dinga kashe mu to bayan in sun kashe mu din arewa ta zauna ne
ba mu bala raba kina so ki ce a cikin yan ta'addan nan akwai irin yaran da aka same su ta wata hanya ta daban ce wacce ba ta shari'a ba
to wannan magana a bayyane yake in ba haka ba yaya za a ce kana da mutuncin ka da darajar ka iyayenka sun dauki nauyin ka sun baka ilimi sun jajirce sun baka kaci kasha sannan a ce wani daga waje yazo kawai ya baka kudi ya baka bindiga ya ce ka je ka harbi dan uwan ka ai a duba lamarin kuma su waye manyan namu su ma suna ciki me ya amfanin kana da mata hudu bas ishe ka baka je ka gina gidan gona ka debo ƴaƴan mutane kana bata su sannan in ka ba su ciki wata ba za ta iya zubarwa ba kuma in ka ba in tai maka magana ka ce wallahi in ta yadda ta tona maka asiri sai ka kashe ta daga nan in ta haifa tayar ba za ta iya rikewa ba saboda tana tsoron society daga nan wanda ya rena kuma dama ya san ba shi ya haife ka ba ya dai tallafa maka ne domin ka rayu to daga nan magana ta kare abinda zai zo su yi ne ka zama dan kidnapping
ya sira Abubakar kin ji abinda mama Balaraba ta faɗa me zaki ce akai ina da ƙarin da
ni dai ina so in kira ga yan uwana matasa ne ina so su tashi su farka daga nauyin baccin da suke yi duba da cewa matasa su ne ƙashin bayan al'umma saboda yan siyasa suna amfani da matasa duk wani abubuwa da zaka gani yawanci matasa ne suke kamar irin bangan siyasa kidnapping Boko Haram duk yawanci matasa suke kuma ba komai yake kawo haka ba illa rashin aikin yi kaga mutum yana da aikin yi ba zai irin wayannan abubuwa ba
wato ma'ana gwamnati ce ta samar da aikin yin ko kuma matasan masu rika neman sana'o'i suna yi tun daga dinki ga saka ga waina ga koma mene
ya kamata matasa su daina dogaro da gwamnati kowa ya dogara da kanshi saboda yanzu gwamnati ma mutane ta husa suka ce wai indan buye yawa ba ta jimmai matasa sun yi yawa mutane ma sun yawa gwamnati ba ta da aikin da za ta ba matasa yanzu kowa kawai ya tashi ya nemi na kanshi ko da mutum ya yi makaranta ya tashi ya nemi na kanshi Allah ya taimaka
amin kina da abinda zaki kara ne to gabatar mana kanki da kanki
assalamu alaikum sunana Hafsat Musa
Hafsat kuna ji
to ni shawara da zan yi ma ƴan uwana matasa da kuma gwamnati a taimaka ƴan uwana matasa kowa ya nemi aikin da zai yi kar ka ce wai dan kayi makaranta a kayi NCE ne kayi secondary ne kayi gama a poly ne ko university ne ka ce wai kai zaka zauna ba zaka nemi sana'an yi ko wani aikin yi wanda zaka ci gaba ba
matasa da kata a nan mu bari ma sai makon gobe mana mu ci gaba da tabo wannan babban darasi na tabarbarewar tsaro da wasu matasa ke zama zugazugi tsundum a madadin muryar Amurka ni Nasura da mai hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
Sharhin jaridun ne ga jaridar The Punch daya daga cikin labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka jam'iyyar adawa ta PDP da ƙungiyar Transparency International da SARAF dukkaninsu sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da gudanar da bincike game da kalaman mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Major General Babagana Mungunu inda yake cewa akwai alamu da ke tabbatar da cewa babu makamai kuma babu kuɗin makamai da za a yaƙi ayyukan ta'addanci a kasar jaridar The Punch ta bayyana cewa zargin da mai baiwa shugaban kasar shawara ya yi na cewa alamun dala biliyan daya da aka ware domin sayan makamai babu su babu kuma labaransu kuma sabbin hafsoshin sojin sun tabbatar da haka akwai bukatar a gudanar da bincike akan sabbin hafsoshin sojin Najeriya sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gargadi 'yan bindiga dadi da ke kai harahare tare da sace dalibai a makarantun Najeriya da su shiga taitayen su domin kuwa gwamnati za ta kaddamar da yaki ga dangadan akan su. Jaridar Guardian ta bayyana cewa shugaban kasa na mai da martani ne game da sace daliban wata makarantar gaba da sakandare na koyon harkokin aikin gona da aka yi a jihar Kaduna, inda tuni jami'an tsaro suka ceto dalibai 180 da kuma malaman su. Sai kuma har yanzu akwai dalibai kusan 30 da har yanzu ba labarin su. Sai kuma jaridar this day ta ruwaito daya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya, Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta gudanar da wani taron kasa akan tsaro da zai kunshi gwamnoni da manyan jami'an tsaro da makiyaya da manoma domin tattaunawa akan harkokin tsaron kasa. Taron har ila zai gudana ne tare da shugabannin addini da sarakunan gargajiya, duk dai a kokarin da gwamnati za ta dauka na magance harahare da kuma rashin tsaro a kasar da ke neman ya gagar kwandila. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu aka sabuwar babban darakta a hukumar kula da kasuwanci ta duniya, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, yar asalin Najeriya, ta kawo ziyarar farko a Najeriya na mako guda, inda kuma ake sa ran za ta gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran jagajagan gwamnati da 'yan kasuwa akan hanyoyin inganta kasuwanci na kasa da kasa, musamman da isafi Najeriya da sauran kasashen duniya. A farkon watan Maris nan ne dai Ngozi Okonjo-Iweala ta zama babban darakta a hukumar ta WTO tare da samun goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran kasashen nahiyar Afirka da kuma uwa uba kasar Amurka. Baban ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gwamnatin shugaba Joe Biden ta yi amanna cewa yana da matukar muhimmanci duniya ta dunkule wuri guda don yaki da annobar COVID-19. Amma yayin da ake ganin sabon nau'in cutar yana yaduwa a sassan duniya, hakan ya nuna karara cewa idan har muna so mu yi galaba akan COVID-19 a ko'ina, dole sai mun haɗa kai.
The United States is making a $2 billion pledge to COVAX.
Yace Amurka ta alƙawarin bada tallafin dala biliyan 2 ga shirin COVAX da ke raba allurar rigakafin cutar, da kuma alƙawarin ƙarin wasu dala biliyan 2 don kuɗaitar da sauran ƙasashen duniya su masu yunkuro. Kudaden za a zuba su a asusun shirin Gavi, wanda gamayya ce ta samar da allurar rigakafin COVID-19 a duniya ƙarƙashin shirin COVAX, wanda ke kokarin samar da allura biliyan 1.3 ko kuma kaiwa ga kashi 20 na al'ummar duniya da ba su da galihu. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yayin wani taro da aka yi na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, lalle Amurka ta yi amanna cewa haɗin kan gwamnatoci da dama da Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar lafiya ta duniya da WHO na da matukar muhimmanci, ba wai kawai don yaki da annobar COVID-19 ba, amma da damar da hakan zai bayar na ƙarfafa matakan kiwon lafiya na duniya da kuma samar da makoma ta gari.
We must defeat COVID-19 and prevent future pandemics. To that end, we'll work with partners around the globe.
Yace ya zama dole mu yi galaba akan cutar COVID-19 mu kuma kare aukuwar wata annobar a gaba. A dalilin haka, a shirye muke mu yi aiki da abokanan hulɗa a duk faɗin duniya don mu ƙarfafa hukumar lafiya ta duniya WHO. Mu kuma tallafa wa tsare-tsaren kiwon lafiya na duniya, saboda mu zauna cikin shirin tunkarar kowace irin barazana, mu kuma dasa matakan da za su ankarar da mu ta yadda za mu shirya a fannin gwaje-gwaje, bin diddigin annobar, da kuma samar da kayayyakin kariya da za su ceci rayuka. Duk da haka, yayin da muke kokarin faɗaɗa hanyoyin samar da allurar rigakafin, mun san cewa akwai yiwuwar cutar ta COVID-19 ta ƙara ɓarkewa cikin shekaru masu zuwa, inji Blinken.
Going forward, all countries should participate in a transparent and robust process.
Yace daga yanzu ya kamata dukkan kasashe su rika shiga ayyukan kariya da daukan matakan da suka dace wajen tunkarar cututtukan da ke bullowa ba da shiri ba, raba bayanai da ba kwararru damar yin ayyukan su. Wannan shi ya kamata ya zama ginshikin yadda zamu tafiyar da duk wani kalubale da ya tunkari duniya. Kamar yadda shugaba Biden ya fito karara ya faɗa, Amurka za ta yi aiki a matsayin abokiyar hulɗa wajen yakar duk wata matsala ta taso a duniya, kuma wannan annoba na ɗaya daga cikin su. Kuma hakan ba wai kawai ya bamu damar tsallake wannan bala'i da ke gabanmu ba ne, har da damar da ya bamu ta zama cikin shiri. da kuma nuna juriya a nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin kasar.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya, abokan aikinmu a Washington za su shigo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.